أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدكسن شوى أولاً ببان أشي نتارو أولاً قريم البركة قريم يولا كما أولاً مناسبة tace ya ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da kannanmu murna da fatan alkhairi na haddace alqur'ani mai girma a ƙarƙashin sananniyar makaranta da take ba da gudummawa a wannan jiha da wannan ƙasa gaba daya makarantar ummul qura li tafidil qur'an muna yi wa ƴan uwa dalibai da Allah ya musu wannan arziki murna da fatan alkhairi da kuma roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya sa alqur'ani ya cece mu gaba daya gaisuwa ta musamman ga iyayen ƙasa sarakuna da bazan iya fadan adadin su ba a wannan wuri da wanda za su zo nan gaba gaisuwa da girmamawa da manya-manyan baki da aka gayyata da manya-manyan malamai da manya-manyan ƴan siyasa da manya-manyan jami'an gwamnati da iyayen yara masu tarin yawa da ƴan uwa ɗaliban ilimi da shugabannin wannan makaranta da kuma ainihin wato ƴan agaji da sauransu duka muna muku fata alkhairi da addu'a Allah ya sa a fara lafiya a kammala lafiya kamar yadda ɗan uwana kuma amini shehi malami Sheikh Abubakar Muftar yazo ya gabatar da ni tabbas gayyata ce akai min dan nazo na gabatar da kalma a takeice a wannan taro mai albarka ina fatan ƴan uwa za su bada kunnan su da lokacin su da nutsuwar su saboda darajar abinda za a yi magana akan shi shine alqur'ani mai girma zan takeice magana ta gaba daya akan abinda ya shafi alqur'ani da falala alqur'ani da makaranta alqur'ani da masu karantar da alqur'ani da irin abinda alqur'ani yake samarwa a cikin al'umma da kyakkyawar tarbiyya ta kwarai da makarantun alqur'ani dake cikin al'umma suke samarwa ina taya murna kwarai da gaske ga wannan babbar makaranta da jagorancin ta makaranta ummul qura li tahfidul qur'an a wannan gari na Yola farin ciki da murnar samun nasarar haddatar da yara a wannan shekara mutum 23 ko 24 muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya muku jagora Allah ya ba ku ladan haddatar da waɗannan yara Allah ya sa waɗannan yara mata da mazansu su zamanto qurratu ayn wato hasken zuciya ga wannan al'umma da kuma iyayensu Allah ya sa su zamanto iyaye waɗanda za su sami ƴaƴa mahaddata alqur'ani hadda sama da irin tasu abu na farko ƴan uwana musulmi mu sani cewa shi alqur'ani mafi girman bayani akan falalarsa kasancewarsa magana Allah ne ko anan aka tsaya aka ce alqur'anu kalamullah Al-Qur'ani zancen Allah ne shikenan akai fatiha ya isa yau waɗannan yara a ce cikin taimakon da Allah ya musu zancen Allah Al-Qur'ani izu 60 aya 6000 da wasu daruruka duk yaran nan sun haddace wallahi babu falala da matsayi da ya wuce wannan dan haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya yabi littafin sa a wurare masu tarin yawa وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لتافي ندى الله يسوكد شيشين رب العالمين أبنجي تبارك وتعالى تهنير ملائكة جبريل شين الروح الأمين أمنتشم ملائكة وان شين يتسوكد دواعي تندعك دنيا هرقر شي دنعي كان الله تبارك وتعالى الله يشي قرآني لتافي نمي البركة وهذا كتاب أنزلناه مبارك وان اللتافي نيمك سوكد شيمي البركة إن جاء الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم للي وان القرآن ينا شرير و يزوى غهانيا دتكي تبقو وشيميك واد ديدي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باب ورقي باب واساء أتشين القرآن من جرما أبن سوكر واني لغا الله الحكيم كما الحميد أبن قودي وامي حكما ودن الآيوي سنة من بيان مهمن شوانا لتافي شواشين جاغورا أغريم مو مسلمي كما الله ني سوكر دشي قرآني ba magana kowa bane qur'ani magana ce ta Allah tabaaraka wa ta'ala qur'ani shari'a ce ga wannan al'umma qur'ani haske ne ga wannan al'umma qur'ani albarka ne da nasara ga wannan al'umma abu ya'la al-mawsili ya ruwaito hadisi daga ahmad ibn isa al-misri da abu hammam suka ce ibnu wahab ya ga ya musu daga muawiya ibnu salih shi kuma daga al-ala ibnu al-harith daga zaid ibnu artah daga jubair daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne mursali hasan manzon allah yana cewa lan tarji'u ila allah azza wa jalla bi shay'in ahabba ilayhi min shay'in yakhruju minhu ba za ku taba komawa zuwa ga Allah ba tabaaraka wa ta'ala da wani abu da Allah ya fi so irin ku koma masa da abin da ya zo daga gare shi ne alqur'ani duk wanda Allah ya taimake shi ya koma ga Allah akwai alqur'ani a bakin sa ya koma ga Allah akwai alqur'ani a gwagwalwar sa to ya je da babban rabo wajen ubangiji tabaaraka wa ta'ala ma'abuta al-Qur'ani sune ke bantattun Allah na kusa da Allah mahaddace al-Qur'ani yana kusa da Allah sune ahlullahi wa khassatuhu kamar yadda riwaya ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas Malik ya ruwaito a riwayar Imam Abu Dawud da isnadi mai kyau daga Abi Kinana daga Abi Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna min ijlalillah yana daga cikin girmama Allah ikrami dhi shayba al-muslim girmama mutumin da yake da furfura musulmi idan ka girmama mutum musulmi mai furfura to kamar ka girmama Allah ne idan ka girmama hamilul qur'an ghairul ghali fihi wal jafi anhu ba wanda ya wuce gona da iri ko wanda ya kaurace masa ko kuma wanda yake wani abu ba daidai tare da shi ba mai qur'ani in ka girmama shi ka girmama Allah yanzu waɗannan yara da Allah ya musu arziki na hadda qur'ani girmama su girmama Allah ne kamar yadda girmama mai furfura girmama dattijo mai shekaru a cikin mu girmama Allah ne wa ikrami dhis sultanil muksif da girmama mai mulki mai adalci sarki shugaba jagora mai kokarin kamanta adalci a cikin al'umma idan ka girmama shi kamar ka girmama Allah ne wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin mu girmama ma'abuta qur'ani dan masu girma ne a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala annabi yayi bayani akan falalan wannan alqur'ani babu wani littafi babu wani abun karatu da ake karantawa a duniya da ya kai alqur'ani lada hadisi ingantacciyar riwayar Imam Tirmidhi wazala yana cewa duk wanda ya karanta alqur'ani falahu bi kulli harfin kowane harfi kwaya daya harfi daya mutum yana da lada goma yace la aqulu alif lam mim harf ba ina nufin alif lam mim harfi ne guda daya ba yace alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun da alif da lam da mim kowane harfi ne mai zaman kansa duk wanda yazo karatun qur'ani yace alif lam mim yana da lada 30 idan mutum yace bismillah ba'un lada 10 sinun lada 10 mimun lada 10 alifun lada 10 40 lallan lada 20 60 ha'un lada 10 70 bismillah kawai mutum yana dauke da lada 70 idan ka karanta bismillah gaba ɗaya zaka tashi da wajen lada 170 idan ka karanta shafin qur'ani guda ɗaya a kididdiga takaitacciyar kididdiga zaka tashi da lada wajen 5000 da wani abu ba mu da wani littafi da zamu karanta shi ba mu da wani zikiri da zamu karanta shi ba mu da wata addu'a da zamu karanta ta ba mu da wani wurdi da zamu karanta mu samu lada sama da alqur'ani ke sa duk wanda za a bashi wani abu wai ya samu lada to yayi kokari ya rungumi alqur'ani ke sa iyayen waɗannan yara ina muku albishir da alheri da ke tattare da waɗannan ƴaƴa da albarka da ke tare da su na yawan ladan da za su samu hakko ma su yayyafa muku amma abin tausayi yau wannan al'umman da yawa ba ta san wannan falala ba muna ta karanta wasu abubuwa a banza muna ta bata lokacinmu a banza muna sauraron wasu abubuwa na shirme muna bata lokaci mu kware akan abubuwa a banza amma ba mu iya qur'ani ba yanzu yaranmu idan zaka duba a gidaje duk masu kada-kada da wake-wake da suka shahara a kasar nan yaranmu duk sun haddace sunan da kin sun san su amma ban san adadin matan annabi ba ban san asharatul mubashirin bil janna ba ban san adadin surorin alqur'ani ba ban san falala alqur'ani ba an koya musu kida an koya musu waka an koya musu rawa an koya musu shedanci idan ka ji mutum yana sauraron wani abu a waya galiban kida yake shi kadan ne masu jin qur'ani ko masu jin wa'azi an raba mu da qur'ani an raba mu da falalar qur'ani da darajar qur'ani an raba mu da abin da zamu samu aljanna da wuri-wuri yayin da muke sauraron sa ko muke karanta shi da haka lalle alqur'ani babu wani abin da yake shi lada wannan ita ce aqida ta ahlus sunna kuma wa bihi nadinullah tabaaraka wa ta'ala da wannan muke yi wa Allah tabaaraka wa ta'ala bauta falala alqur'ani malamai suna cewa duk mutumin da ya haddace qur'ani ana kyautar zaton Allah bai zai kona shi ba matakar yayi aiki da alqur'ani kamar yadda yazo a cikin hadisi Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi malamai suka ce hadisi ne hasan daga cikin su akwai Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin sahihu al-Jami'u as-Saghir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa law jumi'a al-Qur'an fi ihab al-mahtaraq malamai suke ce abinda ake nufi law jumi'a al-Qur'an fi jildin mahtaraq ma ahraqahu Allah bin nar da Qur'ani za a hada shi a fata a sa shi a wuta Allah bai zai kona shi ba abinda ake nufi ma'abucin qur'ani da ya haddace alqur'ani izu 60 masanin alqur'ani mai aiki da alqur'ani idan ya mutu Allah ba zai dauke shi ya tsunduma shi a wutar jahannama saboda qur'ani da yake dauke da shi akwai falala da ta wuce wannan akwai matsayi da daraja da ya wuce wannan yazo a cikin riwayoyi na malamai da suka inganta manzo Allah yana fada inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin hadisin imam muslim wannan littafi na alqur'ani Allah yana daga darajar wasu mutane da shi zaka ga mutum ba kowan kowa ba amma da yazo ya haddace Qur'ani ya karanta Qur'ani ya fassara Qur'ani ya san ma'anar Qur'ani Allah ya mai da shi wani mai matsayi a cikin al'umma yarfa'u bihi aqwaman maza Allah ya ce ya ummu nas aqra'uhum likitabillah wanda zai yi wa mutane limanci shine wanda yafi su sanin littafin Allah wanda yafi su sanin alqur'ani mai girma shine liman shine jagora waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina Allah ya daga darajar masu qur'ani a duniya Allah ya kimanta su wasu kuma Allah ya kaskantar da su saboda ba su da alqur'ani anan nake amfani da wannan dama in sanar da ku cewa wallahi wannan abin da annabi ya faɗa a wannan hadisi sahihi na Imam Muslim ya kamata mu yi aiki da shi kuma mu nuna ayyukace ina jami'an gwamnatocin mu ina shugabannin mu ina gwamnonin mu ina ainihin wato sanatocin mu ina ƴan majalisar mu wani tanadi a matsayin ku na musulmi kuka yi wa mahaddata alqur'ani a jiyoyin ku da kasar ku yanzu ku duba yadda karatun qur'ani yake da wahala ku duba shekarun da yaran nan suka dauka tun daga tada baki ku duba wahalar da malaman su suka yi wajen karantar da su amma abu ne zai baka damuwa a wannan kasa yanzu waɗannan yaran da muka yi taro a kansu aka kashe makudan kudi dan a zo a girmama su wallahi tallahi malam ba su da office a local government ba wani mahaddacin qur'ani da yake da wani office da aka tanada masa a local government din sa babu wani office a state government da aka tanadar na cewa waɗannan manyan mutane ne sun haddace qur'ani alƙalli ai ne musu tanadi na girmama su amma mutum zai zo yayi wata diploma sa shekara 1 biyu ya ci ko bai ci ba ko faili ne ko pass ya samu in yaje mika takarda zai samu aiki amma a jihohin musulmi a ƙasa ta musulmi gwamnoni musulmi sanatoci musulmi ƴan majalisu musulmi amma ƴaƴan mu suna ta hadda qur'ani ba su da future ba su da mustaqbal ba su da wani aiki da za a dauke su yanzu akan dauki mutum shara yazo da takarda a dauke shi shara ana biyan sa albashi da zai ciye ce da iyalinsa amma yaron da ya haddace qur'ani izin 60 sai dai ya kare a masallaci da kuma islamiya yanzu mun yi wannan mun yi daidai kuma mun taimaka kuma mun sa yara su rinka karatun nan yaro yayi ya gama bai san ina za shi ba sai dai ya kare a makarantar islamiya kawai gwamnati ba ta da lissafin sa baya cikin wanda za su kai a dauke su yanzu yaran nan ba su cancanta ba gwamnati a local government a sa musu albashi a rinka daukan su malaman islamiya ana biyan su albashin mai digiri dala ba su yi sa ba yanzu wanda ya haddace qur'ani matsayin sa bai kai na mai digiri ba na rantsa da Allah mai hadda alqur'ani matsayin sa wallahi yafi na mai digiri hadihi aqidatuna wannan ita ce aqidan mu wa bihana dinullah da shi muke wa Allah bauta mu da kanmu muke kashe karatun qur'ani ba ma kimanta shi ba ma daraja shi yanzu iya abinda za a yi wa yaran nan a yi wannan taro a dauki hotunan su a gayyato manyan mutane a zo a ce masha Allah amma ina future din su akwai wata university da za su kai wannan takarda a dauke su babu har yau a kasar nan duk darajar qur'ani duk matsayin qur'ani baya cikin wayek da neko babu darasin qur'ani a cikin wayek da neko bai kai ba bai isa ba amma akwai wancan darasin akwai wancan darasin akwai wancan darasin mu abinda muke bukata alal aqalla a sa mana shi cikin wayek da neko ƴaƴan musulmi kawai su yi shi ko ma ba su haddace ba a ce a wayek da neko za a yi jarrabawa ne a cikin izu 10 da tafsiri da hadda dala ba mutu da qur'ani ba ministan ilimi ba musulmi bane ministan education a kaza ba musulmi bane commissioner na ilimi ba musulmi bane yanzu ba za ku yi wa musulunci gata ku mutunta alqur'ani ku kimanta shi ku cusa shi a cikin constitution ban ce hadda wanda ba musulmi ba a'a iya musulmi kawai ai masa wannan amma babu wani yaro ya samu admission a wata makaranta a kasar waje ya samu scholarship yana buƙatar kudin ticket da dan guziri da zai tafi ya samu baban shi yace baba congratulations na samu makaranta baban yace ho wace makaranta ka samu sai ya faɗi sunan wata makaranta wata university ta musulunci a cikin kasashen nan na musulunci yace me zaka karanta yace baba zan karanta qur'ani da hadisi yace kai in zaka je kai karatu ka je kai karatu ka raba ni da maganan islamic din nan in zaka je kai karatu ka je kai karatu ma'ana karatun qur'ani hadisi karatun islamic studies ba karatu bane wannan musulmi ne yake gaya wa ɗansa musulmi an dauke shi a makaranta an bashi scholarship din da a ƙasar ta Najeriya babu wannan makaranta da za ta dauki yaro ta ba shekara hudu yana karanta alqur'ani da sunna yazo da digiri amma uban nan cewa in dai zai je karanta qur'ani ne da hadisi naira ɗaya ba zai bashi ba musulmi ne mai sallah an ci mu da yaki an kammala da mu an gama da mu ruwa ya ci mu ambaliya ta ci mu gaba daya na karanta rubutun wani bature wani kirista a cikin turawa mai yada addinin kiristanci a duniya yace yana sanar da mutanen duniya da yan addinin sa gaba daya ku daina bata lokacin ku kuna yakar musulmi da bindiga da makami da kaza yace hanya mafi sauki da za ku yaki musulmi ku yi nasara kansu ita ce wannan makarantunsu na islamiyya da suke budewa yace islamic school islamiyya schools da suke budewa yace suna haddace alqur'ani wannan qur'anin in sun haddace shi fa sun fi karfin kowa a duniya duk musulmin da ya haddace wannan qur'ani duk inda ya je ba ya fi karfin mutane kuna barin su haddace su zama senatoci su haddace su zama tayyan majalisa su haddace su zama gwamnoni su haddace su zama manyan yan kasuwa su haddace su zama manyan yan boko yace wallahi wata rana za a zo sai sun fi karfin ku daka abinda za ku yi ku bi hanyar da za ku bi ku kashe karatun qur'ani a cikin gidajensu da makarantunsu wallahi wannan wani bature ne ya rubuta wannan Jalladu Stone yace ku hana su makarantun islamiyya ku hana su haddace qur'ani ku kawo tsare-tsare da zai dauke musu hankali ya hana su zuwa makarantun islamiyya ya hana su participate a karatun da qur'ani ku shagaltar da su da abubuwan da za su dauki hankalin su ba za su rike qur'ani ba kuma wallahi gashi nan da a garurukan mu a ƙauyukan mu makarantun qur'ani suna da power suna da ƙarfi amma yanzu sun lalace in kana neman makarantar da ba ta da daraja ba ta da albashi ba salari malamin ta tadawi yake dan Allah yake kawai to ka je makarantar qur'ani mutum zai dauki malami ya zo ya koya wa ƴaƴansa lessons chemistry physics biology da sauransu a wata zai bashi naira 50,000 idan mai tsoron Allah ne zai dauko malamin arabiya da zai koyar da ƴaƴansa alqur'ani in an ci sa'a su kare a 700,000 wannan masu bayarwa da yawa kenan wancan ana biyan sa naira 50,000 Saturdays and Sundays yake zuwa kawai amma saboda yana karantar da abinda an yarda da shi shine ilimi amma mai qur'ani sai zace yanzu malam ku sai an biya ku yanzu malam qur'ani ma sai an biya su juci mutane su ci su biya su malamin qur'ani idan zai zo shi yara suna tafiya ba a gaya musa sai dai ya zo ya tarar da gida yara sun tafi weekend ko yara sun tafi wani guri ba za a gaya masa ba akwai wanda ya rena ma malamin idan ya zo zai bashi salarinsa allowance ɗinsa na wata sai ya samu wani daga cikin ɗaliban ƴaƴansu sai ya ce kai wa malamin ku wannan sai yaro ya zo ya ɗauki 300,000 ko 500,000 ya ba wa malaminsa na qur'ani malami ya karba ya ce ka je wa babanka na gode wancan kuma account number ɗinsa aka karba 25 tana yi za a tura masa account ɗinsa naira 50,000 wallahi wannan kadan na gaya muku akwai mai karban 150 yana listen amma a gidan musulmi ne ku ji tsoron Allah ku gyara mu'amalolin ku da littafin Allah ku ji tsoron Allah ku daina kaskantar da alqur'ani ku ji tsoron Allah ku mutunta yayanku da suka hadice alqur'ani yanzu wannan yaran yan mata da suka hadice alqur'ani wallahi mu a wajen mu ba ba yan matan da suka fi su tsada su cince gangan akanta tafi wanda ta je ta karanta Nobel akanta tafi yar TikTok tafi yar WhatsApp tafi yar wacece tafi yar selfie tafi yar wane ne waɗannan mata ne masu daraja da a ce za a yarda da ni wallahi da duk wanda zai zo ya auri waɗannan sai ya zo da Qur'anin sa ya zauna ya biya tukun an ji ya iya ko bai iya ba kafin ya shiga neman wata a cikin su saboda a nuna ba kowane jigari jigari ne zai zo neman wannan da aure ba saboda matsayin su ya sha bamban da sauran al'umma daukakar su ta sha bamban da sauran al'umma to amma da yake al'umma ce da ake tafiya akan rashin kimanta ilimin ko rashin kimanta karatun ba mamaki wani wanda bai iya tada baki ba yazo ya auri mai izu 60 akan ta wallahi ba ya adalci ba wallahi ba daidai bane da haka ya ku yan uwana musulmi mu mutunta alqur'ani mu kimanta alqur'ani mu kuma san darajar sa manzo Allah yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma ya koyar da shi abu na biyu fahimta alqur'ani shay'un asasi wani abu ne wanda is fundamental dole ne tilasa bayan haddace alqur'ani to a san ma'anarsa ina kira ga wannan makaranta ta ummul qura li tafidil qur'an wadannan yara kada a kyale su a ce sun gama qur'ani a sallame su tafi ku sake dawo da su su yi gyaran hadda ku sake dawo da su ku nemi ƙwararren malami da zai iya koyar da su tafsirin alqur'ani da qawaidut tafsiri da tarjuma ta alqur'ani alal aqalli diyarinya diyaran da zai karanta wannan alqur'ani zai rinka karantawa yana jin dandanan alqur'ani yana jin zaƙin alqur'ani amma ba wai yaro ya zo yana ta zabga tilawa amma bai san me yake faɗa ba yanzu an canja tsarin makarantu na islamiya idan an koyar da hadda to kuma ana koyar da ma'anar alqur'ani wannan yasa rashin kulawa da koyar da yara qur'anin ma'anar qur'anin sai yaro ya haddace qur'ani daga baya kuma sai kaga ya ji ya shiga shashanci kaga mutum ya haddace qur'ani an bashi bindiga yana kashe masu qur'ani kaga mutum ya haddace qur'ani ya ji ya shiga wata aqida mara kyau saboda ya haddace qur'anin ba a koya masa fassara da ma'anar alqur'anin ba ya ji yana kishin addini amma akan jahilci da aka ku koya wa ƴaƴanku ma'anonin wannan alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da haddin qur'ani kadai ba bayan ya koyar da shi sai da ya koyar da mutane fassara babu wata aya ta alqur'ani face sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da aka ana bin ku bashi wannan makaranta ta ummul qura bayan hadda da wannan yara suka yi to ayi kokari kuma a bude musu wani aji na musamman da zai dada inganta musu karatun su dan su samu dandano da dajin da na alqur'ani ku sani cewa ilimi gaba daya yana gushewa ne idan ma abuta ilimin suka gushe duk yawanci malaman addini a tarihin ilimin su da karatun su za ku ga sai da suka karanta qur'ani suka san fassarar sa da haka idan kuka bari ba ku koya musu ma'anonin alqur'ani suka fahimce shi ba to an yi asarar ilimi ba kadan ba da haka a koye shi sannan ai aiki da shi duk wanda bai yi aiki da qur'ani ba bai san ma'anar qur'ani ba bai zai ji dandanan qur'ani ba kuma bai zai samu ladan alqur'ani ba kuma ku sani cewa fahimta alqur'ani shine sababin samun haɗin kai da zaman lafiya a cikin al'umma da alqur'ani ne ake samun ishtima'ul qulub haduwar zukatan mutane da alqur'ani ne ake samun zawalul khilafil mazmum sabani da ba'a so in dai an karanta qur'ani an fahimce shi an yi aiki da shi yana kore sabani a cikin al'umma da samun alqur'ani ne ake samun zaman lafiya a cikin mutane yanzu gwamnati da za ta gane cikin hanyoyin da za a samar da kwanciyar hankali a ƙasar nan taimakon irin waɗannan makarantu na alqurani ko ba komai insha Allah ta'ala waɗannan yara ba ma tsammanta musu shiga cikin harka ta barna da fasadi a bayan ƙasa saboda za su samu control da wannan qurani da suka haddace ko ba komai an yadda a wannan gari na Yola mai albarka waɗannan yara suna daga cikin mutanen kirki insha Allah kuma waɗannan yara nan da shekaru masu zuwa su ne za su zama to jagorori malamai ko shugabanni a cikin wannan al'umma yanzu duk wanda ya zama gwamnatin jihar Adamawa a cikin waɗannan ba mu ci riba ba tun yanzu mun tana da gwamna mu samu gwamna mahaddacin Qur'ani yazo yana jawabi yana jan ayoyi yana fasawa wallahi za a iya samun wani a cikin su mu samu wata sanata ko wata commissioner mahaddace alqur'ani wallahi sai ta taimaki addini insha Allah wallahi shi an samu saniti an samu sarki amma me yasa muke bari ba ma tarbiyantar da yaran mu tun suna kanana saboda gobe su zo su mulke mu shugabance mu koda bayan na mutu ina kwanci aka samu shugaba na kwarai a jihata zan ji dadi dan bayana za ta yi kyau da haka waɗannan yara kar ku manta komai za su iya zama lecturori a jami'a manya-manyan yan siyasa manya-manyan yan kasuwa jagororin al'umma ba mamaki wani ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ko wani babban sanata ba mamaki kaga mun musu tanadi tun yana yaro karami wannan shine hikimar ku rinka karantar da ƴaƴanku Qur'ani idan ba ku yi ba kristoci a kasar nan suna diban ƴaƴan suna kai su Isra'ila su je su secondary a Isra'ila su yi jami'a a koya musu aqida ta kristanci da kin musulunci a Isra'ila su zo kuma a zo a dauke su a ba su aiki a wannan kasar su zo su yi ta murkusar ku kun sani ko ba ku sani ba da yawa akwai churches da ke da universities a kasar nan da haka tun daga primary su a makarantar churches kai secondary su a makarantar churches kai jami'ar su a kaita wata jami'a ta coci a kasar nan akwai jami'o'i universities da yawa da bazan iya irga su ba gaba daya a karkashin coci suke wanda babu wata jami'a guda daya da suke karkashin wani masallaci ko wata kungiya ta musulmi da haka duk wannan taladi ne suke yi saboda gobe da haka waɗannan makarantu na islamiya su ne suka saura mana da zamu cusa wa ƴaƴanmu aqida ta musulunci zamu taimaka musu su yi ilimi su samu tarbiya su karantar da ƴaƴanmu su karantar da jikokinmu idan ba ku yi wannan ba wallahi Allah sai ya tambaye ku wallahi Allah sai ya kama ku idan kuka bari makarantun Qur'ani suka mutu a cikin kasashe da jihohi na musulmi wallahi sai Allah ya tambaye ku ku gina makarantu masu tsada ku zuba kudi school fees masu tsada amma babu Qur'ani a ciki da yawa musulmi yau sun gina makarantu private schools amma wallahi babu Qur'ani a ciki ko jami'a ko college ko secondary school mutum yazo ya gina rantsatsiyar makaranta ana kai masa yaya amma babu darasin alqur'ani a ciki me alqur'ani yayi muku me abun kyama a cikin alqur'ani me abun ki a cikin alqur'ani me yasa ba za a koyar da yara ba saboda ba a yin sa cikin wayar da ne amma kuma ana yin qur'ani a kabari kiyama za ta tashi sai an tambaye mu akan alqur'ani da haka mu mutunta shi mu kimanta shi kamar yadda shari'a ta kimanta masu wannan alqur'ani din mai girma akwai babban lada dangane da wanda ya rungumi alqur'ani ya aiki da shi ana kyautata zaton wanda yake mu'amala da alqur'ani yafi kowa samun lada matukar yana yin sa da kyakkyawan niyya Allah ya sauƙaƙa wannan alqur'ani saboda ladan sa walaqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir Allah ya ce mun sauƙaƙa wannan alqur'ani mai girma ku karanta shi ku samu sauki menene abin da zaka zo ka karanta ka haddace shi kana tashi daga bacci ka karanta shi kana zuwa wajen taro ka karanta shi a zo ramadana izu 60 mutum ya shi kadai ya karanta shi a masallaci ga lada ga daukaka ga matsayi ga albarka ga alheri da Allah yake saukarwa ga duk mutanen da suke karanta alqur'ani ashe ba mu da wata riba da tauce muhimmata ga ainihin karanta sama da karanta qur'ani zan rufe da wasu ladubai da ya kamata musulmi su kula da su dangane da mu'amalar su alqur'ani yana da kyau duk wanda zai karanta alqur'ani ya karanta shi da tsarki kuma inda hali ya zauna cikin tsafta yana mai karanta shi yana goge basirinsa da asuwaki kafin ya karanta shi yana shafa turare da fesa turare kafin ya karanta shi yana mai khushu'i da nuna tsoron Allah da taqwa da kuma ainihin tawadu wannan ladabi ne na karanta Qur'ani sannan kuma mutum ya rinka cino girman Allah tabaaraka wa ta'ala a lokacin da yake karanta shi mutadabbiran li ma'ani alqur'an ya rinka tadabburi da bibiyar ma'anoni na alqur'ani mai girma wannan yana da muhimmanci kwarai mu san da shi mutum ya rinka tasirantuwa da ayoyi da suka zo a cikin alqur'ani suke bayani akan falala da aljanna da suke bayani akan rahama da jin kai da kuma suke tsoratarwa dangane da wuta da azaban da ke cikin ta ana so idan ana karanta alqur'ani a samu nutsuwa a kwantar da hankali a daina surutu da jayayya a lokacin da ake karanta alqur'ani wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan kan ana karanta alqur'ani ana so a saurara dan a samu rahamar ubangiji tabaaraka wa ta'ala yazo a cikin hadisi idan ana karanta alqur'ani Allah yana saukar da wata nutsuwa ta musamman daga sama daga gare shi tabaaraka wa ta'ala ya kamata mai karanta alqur'ani ya zama ga alamar qur'anin a rayuwarsa da mu'amalarsa kada mai qur'ani ya zama dan giya kada mai qur'ani ya zama barawo kada mai qur'ani ya zama mazinaci kada mai hadda qur'ani ya zama dan chacha kada mai qur'ani ta zama tana tsiraici kada mai sa qur'ani mai qur'ani ta zama mazinaciya kada mai qur'ani ta zama bata zaman aure a qur'ani yana gyara dabi'a yana gyara hali na mutane saboda muhimmancin alqur'ani mai girma mala'ika jibrilu yakan zo yayi mudarasa alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo ya karanta annabi qur'ani yana karantawa annabi yana karantawa wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim Allah yakan sa mala'ika yazo ya koya manzon Allah alqur'ani tun daga farko har karshe imam bukhari ya ruwaito hadisi sahihi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana jibril yuridu alqur'ana jibril yana zuwa ya bajiro da alqur'ani a gare ni masruq ya ruwaito daga nana fatima daga aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata kana jibril yu'aridu alqur'an jibril yana yu'aridu bilqur'an yana zuwa ya kawo min qur'ani ya karanta min karanta kullu sana a kowace shekara sai jibril ya zo sun yi madarasa qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma a shekarar da annabi ya zo karshen rayuwarsa jibril sau biyu ya zo suka yi madarasa qur'ani suka yi musaffa alqur'ani akai sauka farko akai sauka ta biyu aka ce me wannan yake nunawa yace wannan yana nuna ajalin sa ya zo daga wannan shekarar bai sake kaiwa wata shekara ba idan har mala'ika jibril zai zo yana yi wa manzo Allah mu'arada qur'ani ya karanta annabi ya karanta ya kamata mutum musulmi ya sakaci baya karanta qur'ani yanzu abun tausayi abun damuwa mutane malai duk littafin da ka ba su na turanci za su iya karantawa ba turancin da bai iya wani har faransanci ma ya kara da shi yana alfahari ai shi ya san faransanci amma wallahi da zaka bashi alqur'ani izu 60 ka bude mai kace karanta bai iya ba a cikin musulmi yau akwai waɗanda rubutun alqur'ani da shi da rubutun China da na Japan duk iri ɗaya ne a wajen su akwai asarar da take wannan wani bawan Allah wai ya je umra da shi da abokanansa kowa an yi dawafi an gama an zo an dauko qur'ani an bude yana karanta ba shi idan ya zo sai ya zauna sai ya tagumi sai abokin sa yace da shi wani ya naga ana karanta qur'ani kai baka karantawa sai ce wani kai dai kai Allah kai dai Allah dai ya bada hakuri kai Allah dai ya yafe mana wallahi nayi kuskure yace me ya faru ya daga mai qur'ani izu 60 yace wallahi wannan da kake gani wallahi ko kul huwa bazan iya bude ma aina take ba ko kul auzu bi rabbil falaq wallahi ban san inda take ba yace wani ya akai kai haka yace wallahi mun karar da rayuwar mu akan neman kudi amma ba abin da na iya. Wannan mutumin yana da sama da miliyan 100 barkace, billionaire ne. Yana da kamfanoni, yana da gidaje, yana da kadarori, yana zuwa duk inda ya ga dama a duniya. An san da shi a garin su, an san da shi a ƙasar su, amma bai iya karanta Qur'ani ba. Ka kasa daukan malami da zaka bashi naira 50,000 a wata 100,000 yazo ya koya maka ta da baki ka iya. Wata mata take ce mun jiya tayi mun waya. Tace wallahi malam yau shekara ta 20 da ni da mai gidana na rantsa maka da Allah malam ban taba ga ya bude Qur'ani yana karantawa ba. Shekaran mu 20 yau ƴaƴan mu har sun shiga jami'a. Ban taba gani ya bude Qur'ani ya karanta ba. Wata ce wallahi malam baya yi. Bai iya bane ko kuma baya yi. Ba mamaki bai iya ba. Dan haka akwai hadari mutum ya kuskure ya mutu bai iya karanta Qur'ani ba. Mun cika gidajen mu da jin kida, da jin waka, amma ba ma jin Qur'ani. Ba mu san sudais ba, ba mu san shurayin ba, ba mu san husari ba, ba mu san minshawi ba, ba mu san ayyubi ba. Waɗannan makaranta Qur'ani na duniya da ake amfani da sautukan su ana amfana a samu imani, mu ba mu san da su ba. Akwai hasarar da ta wuce mutum ya wayi gari bai iya karanta Qur'ani ba. Babu abun tausayi irin kumata. Wallahi ki sani cewa darajarki da kimanki da matsayinki yana tikewa ne ga kokarinki wajen karatun Qur'ani. Duk matar da ta yi aure ta iya Qur'ani, Allah yana tsare mata darajarta. Amma ki zo ki wayi gari kina ta kyankashi yaya sai ga dara haihuwa da tara yaya, amma baki iya komai ba, baki zuwa Islamiya, baki koyi Qur'anin ba, baki iya hadisi ba, komai baki iya ba. Amma kin iya kwalliya, kin iya ado, kin iya gulma, kin iya surutu, kin iya kaza. Ga yaya da ke tarawa amma baki iya koya musu koda kula uzu bi rabbil falaqi da nasi. Shi yasa zaki zama baki da kima a idan mijinki, baki da daraja a idan mijinki. Daga ƙarshe ya koyan gwana musulmi, wannan makaranta ta ummul qura wallahi sun yi kokari, ya kamata mu yaba musu a irin wannan lokaci da fitina ta yawa. A irin wannan lokaci da muka shagaltar da ƴaƴanmu da manya-manyan wayoyi masu tsada, a ce an iya ninki me yaran nan sun haddace Qur'ani bango to bango izu 60 tas-tas. Yau da da lokaci da za a gwada waɗannan, duk sai mun gwada su, ba ayar da ba a karanta musu su karasa ta ba. Akwai ribar da ta wuce wannan. Wallahi ya kamata gwamnatin Adamawa ta san da yaran nan. Wallahi ya kamata ƴan siyasan mu ku yi sakayya ma waɗannan yara. Wallahi ya kamata a taimake su, a sama musu scholarship a jami'a su je su karatu, a sama musu aiki, a sama musu koda albashi ne da za a rinka biyan suna karantawa Islamiyya. Ko da yake malaman su ma ta kila ba su samu aikin ba, ballantana su su karan kansu. Abinda na faɗa da daidai Allah shi ba mu lada. Wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa. Wa bi hadal qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكبير التكبير. الله يسعدك يا مالا على خير يا كارا ريوش البركة كما يميل الشيء كده لافيا. لوكا شيا جاسو سي يا إن مالا يجي باتر و كمر بذا مزير الشيبا. أما أكوي جوابي ده دامار لا سبيو بايا وان دبا من لوكا شيء سشيء سامو كبا مالا لوكا شيء. Muna fata Allah ya saka malan da alkhairi. Kafin mu je gaba akwai yayin da malan ke gabatar da jawabi, mun samu halattan ɗaya daga cikin babban baki na wannan taro, wato mai girma gwamnan Adamawa Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri, wanda special advisor akan harkokin addini Ustaz Ali Mamman ke wakilta. Ustaz Ali Mamman, kai kanka muna maka barka da isowa, kuma muna wa shi gwamna barka da isowa a madadin shi kamar yadda ka wakilce shi. Har wa yau shi Ustaz Ali Mamman ya zo da huluna guda uku ne a wannan taro, bayan tasa ta kansa ga ta gwamnan Adamawa da kuma na shugaba Abdullahi Balalau, shugabar kungiyar izala ta kasa, jama'a su izala ta bidiya wai kamatu sunna.